الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi na yabo, mamallakin kowa da komai gaba daya, wanda ya saki kaddara haduwarmu a wannan yammaci na ranar talata 6 ga watan Safar, hijira ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina 1440, wanda ya dace ma 16 ga watan 10 shekara ta 2018. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi mai albarka, littafin da ake kiransa da suna Kitabu Tauhid Alladhi Huwa Haqqullahi 'ala al-'Abid na Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab ibn Sulaiman At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Kafin darasi ne ba laifi, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am.
Madam, kin ga cewa hadisin da yake cewa mana rani fil manam sharani
da wai hadisin da aka rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa marani fil manami fa sayrani fil yababa. Wannan hadisi ne tabbatacce da cewa duk wanda ya gani a mafarki, manzon Allah ya ce da sanin zai gani a farki, sai dai yaya ake nihi da cewa da sanin zai gani a farki, kuma yaya mafarkin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake dangane da cewa in ka gan shi a mafarki shine ka gani, kamar yadda yake cikin wata riwaya da yace mar ra'ani fil manami sai yace faqad ra'ani, sai yace fa inna shaytana la yatamassalu bi, duk wanda ya gani a mafarki manzo Allah yace tabbas ni ne ya gani, yace domin shaytani baya kama da ni. Kenan wata riwaya ce yace mar ra'ani fil manami fa sayrani fil yaqaba, sai ce fa inna shaytana la yatasawwaru bi aw kama qala, duk wanda ya gani a bacci manzo Allah ya ce da sanin zai gani a farke, domin shaytani baya kama da ni. Sai mu koma mazan jiya, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai da atba'u tabi'in, yaya suka fahimci wannan hadisi kuma yaya suke dabbaka shi. Abdullahi dan Abbas, Allah ya kara musu yadda, wani ya zo ya ce masa yayi mafarkin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce siffanta mun shi, shi wanda ya mafarkin sai ya siffanta masa ya ce yanda kaga Ja'far ibn Abi Talib haka na gan shi, ya ce masa tabbas ya ce shi ne ka gani. Kamar yadda dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tabbatar ma Ja'far, yake cewa a shibahata khaliqi wa khuluqi, yace kai Ja'far kai kama da halitta ta, haka nan kuma kai kama wato da dabi'una, halittar gangan jiki na Ja'far ibn Abi Talib da dabi'unsa da halayensa irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma haka Muhammad ibn Sirin Allah ya ji kansa ɗaya daga cikin kibarut tabi'i. Idan mutum ya zo ya ce masa ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, farko sai ya ce siffu lana, siffan damun shi. Idan ka masa bayani dalla-dalla, daki-daki game da sibobin wanda ka gani, wannan sibobi in har sun dace da sibobin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya tabbatar maka cewa shi ne ka gani. Amma in ka bashi wasu sibofi waɗanda sun saba da sibofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce koma dai ba shi bane ba ka gani. Kamar yanzu misali, kai mafarkin wani baƙin mutum, wani wanda yake gajere kiba-kiba, ko wani dogo wanda tsawon ya wuce iyaka, ka ce manzon Allah ne ka gani? Ba shi bane ba. Sibofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sanannu ne, ka koma cikin kutubu siyar wal magazi da tattafai waɗanda suke na sira da yaƙe-yaƙen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, anan za ka samu bayani game da sifofinsa. Kuma nan kusa, idan ka koma ash-shama'ilul muhammadiyya na al-imamu Tirmidhi, farkon littafin, za ka samu bayani mai gamsarwa game da sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na halitta, sannan kuma ya biyo baya da sifofinsa waɗanda suke na dabi'u da halaye. Kuma dangane da gabar da ya ce fasa ya rani ya kaza, da sannan zai ganna a falke, malamai suka ce wannan albishir ne ake badawa ga wanda ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama halin manzon Allah yana raye kuma alhali bai taba haduwa da shi. Mutumin da bai taba haduwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya yi imani da shi, kuma halin shi manzon Allah yana raye, duk wanda yayi wannan mafarkin ana bashi albishir ne cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya, Allah zai kaddara haduwarsa da shi. An gane ko? Allah zai kaddara haduwar shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ba ana nihi ba cewa in kai mafarkin sa cewa zaka hadu da shi a wannan sarari na rayuwar duniya, kamar yanda wasu suke da awar kowa sai ya zo ya cewa ya hadu da annabi, har ma wani ya ce wai annabi ya bashi kaza. Wannan ya ci karo da nassi na Al-Qur'ani, domin Ubangiji ta'ala na faɗa a can cikin suratul mu'minun, wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun, duk waɗanda suka mutu Ubangiji ta'ala ya ce gabansu akwai wani shamaki, ila yawmi yub'athun, suna nan a wannan shamaki har izuwa yinin da ake tayar da matacci daga cikin kabirra, shi ne yinin alkiyama. Duk wanda ya mutu ya shiga wata rayuwa ta musamman, ita ce ake kiranta al-hayatul barzakhiyya, wanda ta sha bamban da wannan rayuwa ta mutu duniya, kuma ta sha bamban da waccan rayuwa wadda za ta zo nan gaba ta lahira. Kenan ita rayuwa ce wadda take tsaka-tsakiya. Dan haka kenan shi wanda ya riga ya mutu, shi ba a duniya ba, shi ba a lahira ba ga dangaren, kina yana wata rayuwa wadda take gaibiya, ita ce al-hayatul barzakhiyya. To dan haka duk wanda ya mutu, maganar a ce ya taso yana yawo a cikin sararin duniya, wannan ya ci karo da nassi na Al-Qur'ani. In har cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana tasowa bayan mutuwarsa, akwai abubuwa muhimmai waɗanda suka wakana. Me ya hana manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fito ya taso ya zo ya warware wannan matsala? Shin yaƙe-yaƙe ba su kasance wa tsakanin sahabbansa? Sun auku. To ya taso ya sulhunta tsakankaninsu, ya nuna musu cewa wannan abu bai dace ba, bai yi mahimmanci ba akan wani wanda zai ce ya haɗu da shi ya bashi kaza, cewa wai ya je ya sanar da mutane. Kowa zai ya tashi ya ce wai ya yi mafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, har ma ya bashi saƙo ya ce masa kaza. Waɗannan masu da'awar haka shaiɗanu ne suke gani, ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba. Kuma galibinsu, inda za ka tambaye su, wallahi ba wanda zai baka kaɗan daga cikin sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Don haka lallai hadisi ya tabbatar da cewa su annabawan Allah da manzanni rayayyu ne a cikin kabirinsu, kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa cewa daren da aka yi mi'raji da shi, aka tafi saman bakwai da shi, ya haɗu da annabi Musa alaihi salam, wato yana sallah a cikin kabarinsa manzon Allah ya haɗu da shi ya haɗu da annabi Musa alaihi salam yana sallah kuma haka ya faɗa a cikin hadisi ingantacce yace babu wanda zai min salati da sallama face ubangiji na sai ya sanar da ni ya isar min da wannan gaisuwa dan haka duk inda kake shine yake cewa karku wato shine yake cewa wato shine yake cewa a hadisin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa la tushaddu rihalu ila salasa illa ila salasati masajid hadisin ya dan kwanta mu wanda yake cewa karku wato kai da kai kawo zuwa kabari na mutum ya ringa kai kawo manzo Allah yace duk inda kuke kuma salati da sallama domin ubangiji na yana isar mun da gaisuwar da kuka mun da salatin da kuka mun Allah yana dawo da rayuwar shi ya sanar da shi wani dan wani ya ma salati to dan haka wannan yana nuna annabawan Allah a cikin kaburin su a raye suke amma maganar cewa sun taso suna yawo a cikin sararin duniya wannan yace ya hadu da shi wannan yace ya hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wanda suke da awar cewa duk inda suke wasu a azkarin su da wannan wai manzon Allah yana halarta da wannan wannan duk tatsuniya ce babu wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya taba cewa ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan mutuwarsa daidai da sahabi dai babu wanda ya taba cewa ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bayan ya koma zuwa ga Allah sai wani ya taso ya ce wai ya hadu da shi dan haka dai waɗannan duka maganganu ne ma'anar kenan fasa ya rani fil yakaza da sannan zai ganna a falki albishir ne ake badawa ga wanda yi imani da Allah da manzansa alhali bai hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana raye ana ba shi albishir din cewa kafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bar duniya Allah zai kaddara haduwarsa darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala wato mun gama baban da ke bayani wato game da abin da ya zo daga Allah subhanahu wa ta'ala da manzansa na kira zuwa shaidawa babu abin bauta bisa cancanta da gaskiya sai Allah ne ya halicci halittu da tabbatar da manzancin fiyayyen halitta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wanda a baban malam ya zo mana da fadar Allah subhanahu wataala dake cikin suratul yusuf qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal mushriki wanda bayani ya gabata akan wannan aya da hadisan da suka zo a karkashin baba aya tana tabbatar mana cewa wato hakikanin magiyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune masu kokarin kiran jama'a zuwa tauhidi kadaita Allah a cikin ibada saboda biyayya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba ta tabbata ka zamanto hakikanin mabiyansa sai ka dauki wannan nauyi shine kira zuwa kadaita Allah subhanahu wataala a cikin ibada wannan bayani ya gabata shi kira zuwa ga addinin Allah abu ne wanda yake bai kebanta da malamai ba kowane mu'mini kowane musulmi bakin iya gwalgwadon saninsa gwalgwadon abin da ya zama nauyi a kan shi zuwa wato game da kira zuwa ga addinin Allah duk abin da ka fahimta na addini to ya zama wajibi a kan ka kai kokarin fahimtar da wanda bai fahimta ba don haka illa kasancewar shi kira yana da wato ka'idodi wanda dole sai an biyo ta kansu idan ana so a cimma guri game da wannan kira zuwa ga addinin Allah da haka yace kul hadhihi sabili ad'u ila Allah ce da su wannan ita ce hanya ta adu'u ilallah, wanda halina wato ina kira wato izuwa ga kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani, yace ni da wanda ya bi ni, wato muna kan basira. Basira shine ka san abinda kake kira izuwa gare shi, kuma ka san hanyar da zaka bi domin yin wannan kira. Yace wa subhanallah wa ma ana minal mushrikeen, kamar yanda bayani ya gabata. Kina yau insha Allah za mu shiga sabon wani bayi. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. وقوله: وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. وشرح هذه الترجمة وما بعدها من الأبواب. ما لم الله يجيك أنسى نافتا وانن بابيني واندكي بياني جمدا واتو فتودا معنر توحيد. إذا أكتشي التفسير واتو شيني الكشف والإيضاح wato ka yaye abu ka fito da shi fili, shine yace tafsirut tauhid, wato bayani game da ma'anar tauhidi. Kamar yanda bayani ya gabata game da lafazin at-tauhid, shine ifradullahi azza wa jalla bima yahtassu bihi, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da abin da yake banta da shi. Sai dai abinda ake nihi da tauhidi anan wato shine ifradullahi azza wa jalla bil uluhiyya, kadaita Allah subhanahu wa ta'ala game da bauta, shine abinda ma da yake nihi da at-tauhidi anan. Shine yace tafsirut tauhid, wato bayani game da ma'anar hakikanin tauhidi. Sai yace wa shahadati an la ilaha illallah, da kuma bayani game da shaidawa ba su kusa babu abun bauta kusa cancanta da gaskiya face Allah subhanahu wa ta'ala. Kasancewar wannan babi ya kai matuƙa game da munasaba da babin da ya gabata, domin babin da ya gabata babi ne wanda ke bayani game da kira zuwa kadaita Allah subhanahu wa ta'ala wato a cikin ibada. Sai biyu da baban da ke bayani game da hakikanin tauhidi. Kaga duk mai kira zuwa tauhidi anan sai ya gane cewa ya zama wajibi a kansa. Idan ka kirayi mutum zuwa ga abu, to ka bayyana masa wannan abu, ka bayyana masa hakikanin shi. Kamar yanzu misali, ga mai kira zuwa ga musulunci, ka ce ma mutum shiga musulunci, idan yace to na shiga musulunci to ai ya kama ya zama wajibi ka bayyana masa menene hakikanin musulunci to haka duk lokacin da ka umarci mutum ya ce la ilaha illallah ka shigar da shi musulunci ka lakanta masa to ya zama wajibi ka bayyana masa ma'anar ita wannan kalima ta la ilaha illallah ya san ma'anarta ya san me ta kunsa bugu da ƙari kuma ka fahimtar da shi abin da yake shiyance ta kenan abin da yake warware ta to shine anan kenan yayi babu yake cewa tafsirul tauhid wato bayani game da fassara ta tauhidi da kuma fassara ta shahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah to shine malam yazo da aya ta farko shine yake cewa qaulullahi ta'ala da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul isra wanda farkon ayar shine fadarsa subhanahu wa ta'ala Ulidu'ul ladhina za'amtum min dunihi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila ulaika alladhina yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila ayyuhum aqrab wa yarjuna rahmatahu wa yakhafuna 'adaba inna 'adaba rabbika kana mahdura Ubangiji ta'ala yace kulidu'ul ladhina za'amtum min dunillahi fala yamlikuna kashfa dhurri ankum wala tahwila shine ubangiji ta'ala yace ce da su ku kirayi waɗanda kuka raya cewa alloli ne kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wanda kun rike su a matsayin alloli ne kuna bauta musu ubangiji ta'ala yace ku kirayi su domin su kawo muku agaji akan duk wani al'amari da kuka sa gaba fala yamlikuna kashfa dhurri ankum waɗannan wanda kuke bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala ba sa iya mallaka muku wato yayi wani tsanani wala tahwila ko juyar da shi daga wani gu zuwa wani gu ma'ana duk wani wanda aka rike shi a matsayin Allah ana bauta masa koma bayan ubangijin da ya halicci halittu Ubangiji ta'ala yace fala yamlikuna kashfa dhurri ankum ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani idan ya same ku talauci ko rashin lafiya ko wani furgici wala tahwila kuma ba su da ikon da za su juyar da shi daga wani wuri zuwa wani wuri ko kuma su juyar da shi daga kanku zuwa kan makiyan kaga wannan yana nuna mana dalili daga cikin dalailur rububiyya kuma dalili ne kuma daga cikin dalailul uluhiyya babu wanda yake cancanta a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada sai wanda yake da mallakar yayi tsanani ko ije shi duk wanda baya iya yayi ma kansa tsanani ko yayi ma wani ko ya ije ma kansa ko ya ije ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada dan haka can ubangiji ta'ala yake faɗa a cikin suratul zumar qul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani allahu bi dhurrin hal hunna kashifatu dhurri aw aradani bi rahmatin hal hunna mumsikatu rahmati qul hasbiya allah 'alayhi yatawakkalul mutawakkilun Ubangiji ta'ala yace ce da su ku gaya mun ku bani labari game da abinda kuke bauta ma kuma bayan Allah in aradani allahu bi dhurri in har Allah ya nufaci ni da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko wani kunci ko wani furgici hal hunna kashifatu dhurri shin wai waɗanda kuke bauta ma kuma bayan Allah sun isa su yayi mun tsananin da Allah ya dora mu aw aradani bi rahmati ko kuma in ubangiji na ya nufaci ni da wani jin kai wata ni'ima hal hunna mumsikatu rahmati allolin na ku sun isa su rike wannan rahama da ubangiji na ya nufaci ni su hana ta iso gara sai ya ce kul hasbiyallah ce Allahn da nake bauta ma ya isa mun ya wadace ni game da duk abin da na sa gaba alaihi yatawakkalul mutawakkilun don haka can cikin suratul yunus ubangiji ta'ala ke fada wa in yamsaka Allahu bi dhurrin fala kashifa lahu illa hu wa in yuridka bi khairin fala radda li fadli yusibu bihi man yasha'u min ibadi wa huwa al-ghafurur rahim ubangiji ta'ala yace wa in yamsaka Allahu bi dhurrin in har ubangijin ka ya shafe ka da wani tsanani rashin lafiya ko talauci ko firgici ko wani kunci fala kashifa lahu illa hu ba wanda ya isa yayi maka in banda shi wa in yuridika bi khairin in ko yana face ka da wani alkhairi fala radda li fadli babu wani wanda ya isa ya mayar da fadala ta ubangiji subhanahu wataala ga wanda Allah ya nufaci shi da fadalarsa sai yace yusibu bihi man yasha'u min ibadi ubangiji ta'ala yana shafar wanda ya so ya ga dama daga cikin bayinsa ya dora masa wani tsanani ko kuma ya nufaci shi da wani jin kai dan haka shine anan yace qulidu alladhina za'amtum min dunihi ce da su ku kirayi waɗanda kuka rai cewa alloli ne min dunihi koma bayan Allah da ya halice ku kenan ku kirayi duk wani wanda kuke bauta ma koma bayan Allah domin su kawo muku agaji sai Allah ya ce fala yamlikuna kashfa dhurri wato ba sa iya mallaka fala yamlikuna kashfa dhurri anku ba sa iya mallaka muku wato yayi wani tsanani da ya same ku duk abinda Allah ya nufaci bawa ya dora masa rashin lafiya ko talauci ko wani tsanani to babu wani wanda ya isa yayi masa in banda ubangijin da ya halicce shi sai ya ce wala tahawila ko kuma juyarwa yanzu misali kaddara cewa rashin lafiya ce ta samu bawa a kansa da za a hada duk wani kwararren likita na duniya sun isa wannan rashin lafiya da Allah ya dora ma bawa a kai su dawo da ita hannu ko kafa ko rashin lafiyar da take kafa a dawo da ita hannu ko rashin lafiyar da take cikin ciki a fito da ita waje ba wanda ya isa to haka duk wani wanda yake koma bayan Allah subhanahu wataala yayi kadan ya juyar da rashin lafiya daga kan shi zuwa wani ko kuma daga kan mabiyin shi zuwa wani ko kuma daga gangan jikin mabiyin shi daga wani wuri zuwa wani wuri ba wanda yake sai juyar da ita shine yace wala tahawila kuma sun yi kadan su juyar da wannan rashin lafiya daga wani gu zuwa wani ko kuma kasancewar misali Allah ya kaddara wani bala'i wata rashin lafiya a wata kasa a wani gari ba wanda ya isa ya juyar da ita daga wannan gari ya maida ta zuwa wani gari sai Allah da ya halicce dan haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya isa birnin Madina yanayin Madina bai karfe su ba galibin mabiyansa sun ringa kamuwa da cututtuka da rashin lafiya domin Madina tana da wasu abubuwa waɗanda suke na annoba iya abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi addu'a yayi Allah ya juyar da wannan rashin lafiya da wannan cututtuka ya maida su wani dawa da ake kiran shi juhufa kaga anan yana nuna mana kenan abu ne wanda ke hannun Allah subhanahu wataala juya wani tsanani daga wani gu zuwa wani gu abu ne wanda Allah subhanahu wataala shi kadai yake da mallakarsa dan haka kenan duk wanda bai isa ba ya yayi ma kansa tsanani ko ya yayi ma wani ko ya ije ma kansa ko ya ije ma wani to bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu wanda yake mai sunan ibada dan haka ubangiji ta'ala ya bayyana mana a can cikin suratul fatir halin su waɗanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wataala kamar yanda yake cewa wallazina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir in tad'uuhum la yasma'u du'aakum wa law sami'u mastajabu lakum wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum wa la yunabbi'uka mithlu kabir ubangiji ta'ala yace wallazina tad'una min dunihi wadanda kuke bauta ma koma bayan Allah ya ku mushrikai ma yamlikuna min qitmir ubangiji ta'ala yace su wadanda kuke bauta ma koma bayana daidai da fatar dan dabino ubangiji ta'ala yace basu mallaka ba idan aka ce qitmir shine fata wanda ke nada da dan dabino idan an fara cikin an fito da dan zaka ga wata farar fata ta nade dan wannan ita ce ake kiranta qitmir kamar in aka ce fatil idan ka fara da binu ka fito da dan a daidai tsagar da take jikin dan zaka samu wani zare wannan shine ake cewa fatil kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wala yuzlamuna fatila daidai da wannan zare wanda yake jikin dan da binu ba a zaluntar bayi a ranar kiyama idan ku aka ce naqir shine wannan tsakkwata wani dan rami wanda yake bayan dan da binu shine ake kira da naqir kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake cewa wala yuzlamuna naqira daidai da wannan tsakkwata wanda take bayan dan da binu Ubangiji Ta'ala yace ba a zaluntar bayi a ranar kiyama kowa za a cika masa sakamakon aikin sa to anan Ubangiji Ta'ala yace ma yamlikuna min qitmir yace daidai da fatar dan da binu basu mallaka ba wai ba ma fa da binan ba ma dan shi ba wannan fata wanda ta nade shi daidai da ita basu mallaka ba sai yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in har ma kun roke su kun kiraye su cewa su kawo muku agaji Ubangiji Ta'ala yace la yasma'u du'a'akum ba sa jin kiran da kuke musu ka shekara kana kiran wani Allah bai san ba ma me kake faɗa Ubangiji Ta'ala yace walau sami'u kaddara cewa za su ji kiran da kuka musu mastajabu lakum Ubangiji Ta'ala yace sun yi kadan su karba mu in ma ya ji kiran to yayi kadan ya karba maka yanzu misali so nawa mutumin da ya fada cikin tsanani ke kiran wani Allah subhanahu wataala kuma abin da ya fada na tsananin sai ya tabbata mutun nawa yayi tuntube ya kirayi wani Allah kuma ya kai kasa tsanani ne ka shiga wanda babu wanda ya isa ya fitar da kai in banda mahaliccinka shine in ka kiraye shi yana ji wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi annahum yarshudun amma duk wani koma bayan Allah subhanahu wata'ala ka shekara kana kiran shi bai san ba me kake fada kuma kaddara cewa zai ji kiran da ka masa to yayi kadan ya karba maka shine yace in tad'uhum la yasma'u du'a'akum in har kun kiraye su ba sa jin kiran da kuka musu walau sami'u mastajabu lakum Ubangiji Ta'ala yace kaddara cewa za su ji kiran da kuka musu mastajabu lakum sun yi kadan kuma su karba mu sai yace wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum a ranar kiyama wato za su butulce game da shirkar da kuka musu wala yunabbi'uka mislu khabir ba wanda zai baka labari kwatancin kwararre masanin abin da ke boye da bayyane shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala shine anan yace qulidu allazina za'amtum min dunihi ce da su ku kirayi waɗanda kuka rayi cewa alloli ne kuna bauta musu kuma bayan Allah ne ya halicce ku fala yamlikuna kashfad durri ankum ba sa iya mallaka muku yayi wani tsanani wala tahwila Ubangiji Ta'ala yace ko juyar da shi daga kanku zuwa wani sai yace ulaiikal ladina yad'una wadannan wadanda mushrikai suke bauta musu yabtaguna ila rabbihimul wasila su wadanda ake bauta ma kin neman kusaci suke ga Ubangiji subhanahu wataala ayyuhum aqrab kuma fama suke wane ne daga cikin su yafi kusaci da Ubangiji kowa fama yake ya zaman tushi yake kusa da fadar Allah wa yarjuna rahmatahu suna kaunar jin kai na Ubangiji subhanahu wataala wa yakhafuna azaba kuma suna tsoron azabarsa inna azaba rabbika kana mahdura domin azabar Ubangijinka ta kasance abun tsoroci wannan aya tana bayani ga duk wani wanda aka rike shi a matsayin Allah ana bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala an gane ku kamar annabi Isa alaihi salam da Uzair da mala'iku da duk wasu salihan bayi da ake bauta musu amma duk wani abu da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wataala na dutse ko icce ko wani gunki da abin da ya kama da haka shi baya shiga karkashin wannan aya kenan waɗanda ake bauta ma waɗanda su ma alhali suna bauta ma Ubangiji subhanahu wataala sune Allah yake nihi ana kaga Isa dan Maryam alaihi salam manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala kuma ba shi da wani abun bauta face Ubangiji subhanahu wa ta'ala kamar yanda Ubangiji ta'ala yake kissanta mana lan yastankifal masihu an yakuna abdan lillahi wala almalaikatu almuqarrabu Isa dan Maryam ba zai yi kyamar ya kasance cewa shi bawa ne na Ubangiji haka nan mala'iku waɗanda suke makusanta ga fadar Allah ba sa kyamar a ce su bayi ne na Allah subhanahu wa ta'ala masu bauta masa ba yanda za a yi annabi Isa ya yi girman kai game da bautar Allah haka nan mala'iku to don haka shi ne Ubangiji ta'ala ya ce ula'ikal ladhina yad'una waɗannan waɗanda mushrikai suke bauta musu domin annabi Isa alaihi salam wato mushrikai sun rike shi a matsayin cewa Allah ne abun bauta kamar yadda Allah ya tabbatar da kafirci duk mai haka laqad kafara alladhina qalu inna allaha thalithu thalatha Ubangiji ta'ala ya ce tabbas duk wanda ya ce Allah cikon alluli ne uku Ubangiji ta'ala ya ce ya kafirci domin sun ce Allah mahalicin kowa da komai Allah ne ya cancanta a bauta masa haka suka ce Maryam ita ma Allah ce suka ce Isa shi ma Allah ne dan haka a ranar kiyama Ubangiji subhanahu wata'ala zai ma annabi Isa tambaya ya ce masa a anta qulta linnasi ittakhizuni wa ummiya ilahaini min dunillah shin kai ne ka faɗa ga mutane kace kai da mahaifiyarka Maryam a maida ku alloli a ringa bauta muku koma bayan Allah da ya halicci kowa da komai annabi Isa zai ce subhanaka ma yakunu li ana qula ma laysa li biha sarki ya tabbata gare ka ya ubangiji na ai bai dace gare ni da zan faɗa abinda ba gaskiya ba in kuntu qultuhu faqad alimta in har ni na faɗa nace a maida na Allah a ringa bauta ma mahaifiyata faqad alimta ya ubangiji na ai kafi ni sani domin ta'lamu ma fi nafsi wala a'lamu ma fi nafsi ka san abin da ke cikin zuciyata wala a'lamu ma fi nafsi ni ban san ba abin da ke cikin ranka ya ubangiji na sai ce innaka anta allamul ghuyub domin kai ne mai matukar sanin duk wani abu wanda yake koye sai ce ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ban fada musu komai sai abin da ka umarce ni da shi shine an ibudullaha nace ku bauta ma Allah rabbi shine ubangiji na wa rabbuhu an ibudullaha rabbi wa rabbukum ku bauta ma Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudullaha rabbi wa rabbakum ban fada musu komai illa abinda ka umarce ni shine nace ku bauta ma Allah shine ubangiji na kuma shine ubangijinku to dan haka kaga anan Allah yana nuna mana su waɗanda aka rika a matsayin alloli ake bauta musu to su a karan kansu kuma Allah suke bauta ma shine ce ula'ikal ladina yad'una waɗannan wanda mushrikai suke bauta ma kenan na annabawa kamar annabi Isa kamar Uzairu kamar mala'iku da salihan bayi da wasu suke sarrafa musu ibada to yad'una yabtaguna ila rabbihimul wasila su waɗanda ake bauta ma Allah suke bauta ma kuma suna neman wato kusaci zuwa gare shi abinda ake nihi da alwasila anan wato shine alqurba ila Allah azza wa jalla bil a'mali salihah neman kusaci zuwa ga ubangiji subhanahu wa ta'ala ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke na kwarai kaga kenan me ake nihi da alwasila anan ita ce ibada da ayyuka waɗanda suke na da shi ake nihi da wasila amma ba kamar yanda mushrikan wancan lokaci da mushrikai waɗanda suke na yau wanda su sun ɗauki wasila cewa ka kawo wani bawa ka sanya cewa shine wai tsani tsakaninka da ubangiji idan kana da wata bukata sai ka biyo ta kansa wai shi zaka faɗa ma shi kuma ya fada ma Allah bukatarka wai saboda wai ya fi ka kusa da fadar Allah kamar yanda mushrikan jiya suka mai da guma kansu wanda suke bauta ma Allat da Al-Uzza da Al-Mana da sauran gumaka sun dauke su a matsayin tsani ne tsakanin su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala in suna da wata bukata idan sun fada ma gumakan su wai gumakan su ne za su fada ma Allah Subhanahu wa Ta'ala bukatun su domin ya biya musu dan haka suke ma waɗannan gumaka yanka suke musu sujada suke sarrafa musu duk wasu abubuwa na ibada amma sun tabbatar da cewa waɗannan gumaka nasu ba sa halittar halittu ba sa kashewa ba sa rayawa ba sa azurtawa ba sa talautawa ba sa janyo amfani ba sa iya tsanani ko yayi shi sun dauke su ne a matsayin cewa wasa'id ne ma'ana wai tsani ne tsakanin su da Ubangiji Subhanahu wa Ta'ala idan suna da wata bukata sai su biyo ta kansu kamar yadda Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula shufa'auna inda Allah mushrikai suna bauta ma wani ba Allah ba abinda bai isa ba ya cutar da su in har ba su bauta masa ba wa la yanfa'uhum kuma bai isa ba ya amfanar da su in har sun bauta masa idan an tambaye su hujja me yasa kuke sarrafa ibada ga abinda baya iya cutar da baya iya yaye muku tsanani baya iya amfanar da ku me yasa kuke sarrafa masa ibada sai su ce ha ulai shufa'una inda Allah ai waɗannan gumaka da kuke gani sune masu cetan mu agun Allah mun dauke su ne a matsayin tsani su za su cece mu agun Allah subhanahu wa ta'ala haka a cikin suratul zumar wallazina takhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa waɗanda suka riki wasu a matsayin masoya suna bauta musu koma bayan Allah subhanahu wa ta'ala in an tambaye su me yasa kuke bauta ma wani ba Allah ba sai su ce mana abuduhum illa liyuqarribuna ila Allah zulfa ai mu ba ma bauta musu sai dan su kusantar da mu kusantarwa ga Allah idan muna da wata bukata muka biyo kansu da kansu sai Allah ya biya mana to haka su ma mushrikai waɗanda suke na yau sun kawo wasu salihan bayi waɗanda dai ake da awar salaha gare su cewa waliyai ne sai a sanya cewa wai su ne tsani tsakanin su da Allah wai in suna da bukata idan suka fada musu suka kiraye sunayen su wai su za su faɗa ma Allah subhanahu wataala bukatun su domin Allah ya biya suka kiyasta Ubangiji subhanahu wataala akan sarakuna da shuwagabanni na duniya cewa yau in kana bukatar ka je ka gana da nemar taba sarki kai ka dan sai ka biyo ta kan fadawarsa bayan da za a yi ka je ka gana da shugaban kasa sai ka biyo ta kan waɗanda suke makusantan shi ministocin shi da wannan sune za su maka hanyar da za ka gana da shi sai suka kiyasta Ubangiji subhanahu wataala da waɗannan waɗanda suke gaciyayyu waɗanda abin da yake cikin gidansu ma ba su san ba abin da yake wakana balantana abin da yake waje wanda bukatun kansu ma ba su isa ba su biya balantana su biya ta wani wai baka isa ba wai ka kiraye Allah sai dai ka kiraye shi wannan shehu wai shi zai faɗa ma Allah wai bukatunka suka kirkiri wani hadisinsu na ƙarya suke cewa mallam ya kullahu shehu fa shehu shaytan wai duk wanda ba yi da wani shehu da ya sanya shi tsakanin shi da Allah wanda zai biyo ta kanshi to wai shaitani zai zamanto shi ne shehun shi to dan haka shi ko sanya tsani tsakanin bawa da Ubangijinsa wannan kafirci irin wannan tsani na cewa in kana da bukata ba za ka kirayi Ubangiji subhanahu wataala kai tsaye sai dai ka kirayi wani shi zai faɗa ma Allah bukatar ka to wannan kafirci ne tsantsa dan haka wannan shine shirka ta waɗanda suke mushrikan farko kuma ita ce shirka wadda take ta mushrikai na yau wanda bata shafa wannan wanda ba bambanci su waɗancan sun sanya Lata da Uzza da Mana da sauran gumakansu a matsayin cewa su ne tsani tsakanin su da Ubangiji yau su kuma yau sun kawo wasu bayin Allah sun sanya cewa su ne tsani tsakanin su da Ubangiji wanda Ubangiji subhanahu wa ta'ala tuni ya tabbatar mana a cikin Al-Qur'ani duk wanda yake da bukata ba maganar ya fada ma wani ya fada ma Allah kai tsaye zaka kirayi Ubangijinka kamar yadda ya ce mana wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhili ubangijinku yace ku roke ni na karba mu shin wannan magana da ake da wancan ake nihi da wancan banda wancan banda wancan da dukkan bayi ake wa qala rabbukum ud'uni ubangijinku yace ku roke ni astajib lakum na karba mu sai yace innal ladina yastakbiruna an ibadati lalle wadanda suke girman kai game da roko na sayadkhuluna jahannama dakhili in kiyama tayi sannu za su shiga wutar jahannama halin suna kaskantattu don haka a can cikin suratul baqara ubangiji ta'ala ke fada wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'awatad da'i idza da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun wa idza sa'alaka ibadi anni in bayi na sun tambaye ka game da ni cewa a kusa nake ko a nesa nake ce da su fa inni qaribu ni ina kusa da bayi na ujibu da'awatad da'i ina karba addu'ar ni addu'a ibada'an idan ya kiraye ni kaga anan ubangiji ta'ala yace ina karba addu'ar ni addu'a idan ya roke dan haka duk lokacin da bukata ta kuru bawa ba maganar ya fada ma wani cewa shi ya fada ma Allah in har yayi haka to ya kafirta iya abinda zai yi sai ya daga hannun shi ya roki ubangijinsa iya abinda zai yi sai dai ya kirayi ubangijinsa subhanahu wataala ya Allah ni bawanka ne ga halin da nake ciki ya Allah ka yaye ya Allah ka biya bukatuna to dan haka malamai suke fada akwai wasila guda biyu tabbatar da wasila wannan ɗaya daga cikin wasilar wannan kafirci ne kuma musu game da ita wasilar ke shi ma kafirci ne wasilar da tabbatar da ita kafirci ne shine sanya tsani tsakanin bawa da ubangiji kace sai ka biyo ta kan wani shi zai fada ma Allah bukatunka to wannan kafirci ne wasilar da duk wanda ya musanta ya kafirta ita ce wasila wadda take tsakaninmu da ubangijinmu ma'ana manzanni kenan domin ba yanda za a yi mu sani ubangijinmu mu sani haƙuƙuwansa mu san yanda za mu bauta masa dole sai mun biyo ta kan manzanni duk wanda ya musan wannan wasila to wannan kuma ya kafirta kamar yadda dama masu irin wannan da'awa cewa suke ku iliminku kuna karɓar shi daga matacce sannan daga wani matacce shi ma daga wani matacce mu kai tsaye muke karɓar iliminmu daga Allah subhanahu wa ta'ala wai su ba sa buƙatar hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da ayoyin alkur'ani wai su kai tsaye suke karɓa tsakaninsu da ubangiji ba maganar sai an biyo ta kan wani an biyo ta kan wani to mu san irin wannan wasila shi ma kafirci ne to dan haka shine anan yace ya muta gona ila rabbihimul wasila suna neman kusaci ga ubangijinsu kenan ta wace hanya shine ta hanyar aikata ayyuka waɗanda suke nagari dan haka can ubangiji ta'ala ne yake fada ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabba ilayya mimma qtaratuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba bawana bai taba kusanta ta da wani abu wanda na fi so na fi kauna sama da abin da na farlanta masa kuma bawana ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili sai ya kai matsayin da zan kaunace shi kaga kenan anan mu gane ayyuka waɗanda suke na da'a su ne suke kusantar da bawa da ubangiji subhanahu wa ta'ala ba maganar ba cewa mutum ya biyo ta kan wani shine sai ya ce ayyuhum aqrab wane ne daga cikin su mafi kusaci da ubangiji su waɗanda ake bauta makin kowanne fama yake ya fi dan uwansa kusaci da ubangiji subhanahu wa ta'ala sai yace wayarjuna rahmatahu kuma suna kaunar jin kan Allah subhanahu wa ta'ala wayakhafuna azaba kuma suna tsoron azabarsa sai yace inna azaba rabbika kana mahzura lalle azabar ubangijinka ta kasance wato abun tsoro ce kaga wannan aya dangantarta da wannan babi, domin ita wannan aya ta nuna ta kunshi wato kubuta raba hanya game da shirka. Misali, mutum yana kadaita Allah subhanahu wa ta'ala, in yana bauta ma Allah dole sai ya raba hanya da shirka, shine bauta ma wani Allah subhanahu wa ta'ala. Domin a sama ko a ƙasa ba wanda ya cancanta a sarrafa masa ibada in banda Ubangijin da ya halicci kowa da komai. Babu wani mala'ika daga cikin mala'iku ko wani annabi daga cikin annabawa ko wani manzo daga cikin manzanni da ya cancanci a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Me yasa? Saboda duk wata halitta da ka sani mai bukata ce zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala. To ta yaya za ka nemi bukata abun wanda yake da bukata? Kaga wannan yana nuna akwai tsabar wauta da rashin tunani da rashin lura wajen mawadaci wanda baya bukatar komai a wajen kowa. To shine ya zama wajibi bayi su bukaci abin da ke gunsa. Dan haka wannan yana nuna wadatar Allah subhanahu wa ta'ala, ita ta nuna cewa shi kadai ya cancanta a bauta masa. Duk wani da ka sani mabukaci ne zuwa ga Ubangiji subhanahu wa ta'ala, tunda ne Allah ya faɗa cewa wa yarjuna rahmatahu, suna kaunar jin kan Ubangijinsu, wa yakhafuna azaba, kuma suna jin tsoron azabarsa. To dan haka dai a takaice wannan aya tana nuna mana wato bayan da za a yi mutum ya kasance mai tauhidi, mai bautar Allah subhanahu wa ta'ala, sai ya raba hanya da shirka. Sannan malam sai ya zo da aya ta biyu, shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala, yana mana hikaya game da fadar annabi Ibrahimu alayhi salam. Shine ya ce wa idha qala Ibrahimu li abihi wa qawmihi, ba su labari lokacin da Ibrahimu alayhi salam ya fada ga mahaifinsa Azar wa qawmihi da mutanansa, yace da su innani bara'un mimma ta'budu, yace ku san da cewa lalle ni na kubuta na raba hanya game da duk abin da kuke bauta ma. Yace illal ladhi fadarani, sai dai Ubangijin da ya halicce ni shi kadai zan ci gaba da bauta ma. Sai yace fa innahu sayahdi, domin shi ne zai shiryar da ni zuwa duk abin da zai inganta rayuwata a nan duniya da makoma ta lahira. Waja'alaha kalimatan baqiyatan fi aqibi, Ibrahimu alayhi salam sai ya maida wannan kalima ta kadaita Allah a cikin ibada da raba hanya wato game da shirka da mushrikai, sai ya maida ta kalima ce wadda take wanzazza fi aqibihi a cikin zuri'arsa, la'allahum yarji'un, dan su dawo kan layi wanda yake daidai, shine kadaita Allah a cikin ibada. To ita wannan aya ta kunshi hakikanin ma'anar la ilaha illallah. Me yace wa idha qala ibrahimu li abihi wa qawmihi, ba su labari lokacin da Ibrahimu alayhi salam ya fada ga mahaifinsa wa qawmihi da jama'arsa. Wanda wannan yana nuna mana gaskiya ita take sama da komai, kuma dan haka jin kunyar Allah subhanahu wa ta'ala ita ce sama da jin kunyar koma wane. Kuma wannan na nuna mana shi addinin Allah ba maganar rufa-rufa, ba maganar karantawa. In har akwai karantawa, wannan fa mahaifinsa ne ba. Annabi Ibrahimu alayhi salam ya fito ko ya faɗa masa a fili da dukkan jama'arsa, dangin shi ba gaba ɗaya, ya fito ya faɗa musu wannan kalima. Kuma kar mu manta, Allah ya kissanta mana a can wato cikin suratu Maryam, wazkur fil kitabi Ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya idza qala li abihi lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni anka shay'a ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya ya abati la ta'budu ash-shaytan inna ash-shaytana kana lir-rahmani 'asiya ya abati inni akhafu an yamassaka 'adabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya. Wannan tattaunawa ce tsakanin Annabi Ibrahimu alayhi salam da mahaifinsa lokacin da ya ringa masa wa'azi yana kiran shi zuwa kadaita Allah a cikin ibada. To dan haka anan ya fito fili ya faɗa ma mahaifinsa da jama'arsa, yace da su innani bara'un mimma ta'budu, ku san da cewa ni wato na kai matuƙa a wajen kubuta game da duk abin da kuke bauta ma koma bayan Allah subhanahu wataala, sai ya ce illal ladhi faqarani, sai dai ubangijin da ya halicce ni shi kadai zan bauta ma, sai ya ce fa innahu sayahdini. Kaga anan wannan aya tana nuna mana ma'anar kalima ta la ilaha illallah, ma'anar tauhidi, bayan ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sai ka kafirce ma duk wani abin da ake bauta ma kuma bayan Allah, sai ka buzo fili ka nuna cewa baka yarda da shi ba. Kaga wannan baya nuna mana mutum cewa kawai yana bauta ma Allah shi kadai, amma bai raba hanya wato da shirka da mushrikai, kenan dole sai ka fito fili ka bayyana ba kai ba su. Dan haka shine anan yace illal ladhi faqarani, sai dai ubangijin da ya halicce ni. Kaga in ka dauki innani bara'u min ma ta'budu, wannan daidai yake da kalima ta la ilaha, kace la ilaha, kace babu wani abun bauta musacancanta da gaskiya. Illal ladhi faqarani, wannan kuma daidai yake da illallah, kace illallah sai Allah, nan kuma yace illal ladhi faqarani, sai dai ubangijin da ya halicce ni. Anan annabi Ibrahim alaihi salam ya ce illal ladhi faqarani, bai ce ba illallah saboda wasu hikimomi. Anan dan ya tabbatar musu da cewa bautar da suke bauta ce wadda take batatta, me yasa? Saboda waɗanda suke bauta ma ba su ba suka halicce su. Dalilin da ke nuna cancantar ibada sai wanda yake halittar halittu. Dan haka yace illal ladhi faqarani, sai dai ubangijin da ya halicce ni. Kenan ubangijin da yake halittar halittu shi ya cancanta a bauta masa, duk wanda baya halitta to wanda bai cancanta ba a sarrafa masa wani abu mai sunan ibada. Kaga wannan yana nuna mana kenan ma'anar la ilaha illallah shine kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, sannan kuma mutum ya raba hanya game da shirka da mushrikai. Dan haka yace innani bara'u min ma ta'budun, lalle ba ni ba duk wani abin da kuke bauta ma illal ladhi faqarani, sai ubangijin da ya halicce ni. Fa innahu sayahdi, domin shi zai shiryar da ni zuwa duk abin da zai inganta rayuwata a nan duniya da makoma ta lahira. Kenan anan ka kadaita Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ibada, kuma ka nuna rashin yardarka da amincewa da duk wani wanda ake bauta ma kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan shine tafsirin tauhidi, kuma shine hakikanin kalima ta la ilaha illallah. Sai yace wa qauluhu, da fadar Allah subhanahu wa ta'ala da ke cikin suratul tauba, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masiha ibn maryam. Wannan farkon ayar shine ubangiji ta'ala yake cewa wa qalat al yahud uzair ibn allah wa qalat al nasar al masih ibn allah dhalika qawluhum bi afwahihim yudahiquna qawl al ladhina kafaru min qabl qatalahum allah anna yufakun ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida la ilaha illahu subhanahu amma yushriku. Ubangiji ta'ala yace yahudawa sun fada sun ce uziru dan Allah ne, kamar yanda su ma ɗan mushin suka fada suka ce Isa dan Allah ne. Ta'ala Allahu amma yaqulu zalimuna uluwan kabira. Ubangiji ta'ala yace zalika qauluhum bi afwahi, wannan fada ce ta bakunansu fada wadda take ta kariya. Ubangiji ta'ala yace qatalahumullah, Allah ya la'ance su ya tsine musu albarka. Anna yufakuna, ta yaya ake juyar da su ga barin gaskiya bayan bayyanarta? Sai yace ittakhadhu ahbarahum, su yahudawa da ƴan musha wato sun maida ahbarahum malamansu, wa ruhbanahum da masu bautar su, sun maida su arbaban alloli min dunillahi kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala. Lafazin ahbar jam'i ne na habr, in ma ka ce habr ha'un kin kai masa fatha, ko kuma ka ce hibr idan aka ce habir malami wanda yake mai zurfin ilimi shine ake kira da habir. Don haka malaman Yahudawa da ɗan mushin ake kiransu a habar shine Allah ya ce sun maida malamansu warhubanahum, wato da masu bautarsu. Lafazin ruhuban jam'i ne na rahib, wanda yake mai ibada, wanda kawai ya dukuba sai bautar Allah, wanda daga cikin ƴan mushin ke akwai su, a cikin Yahudawa ma akwai su, sune ruhuban, waɗanda su kawai sun kakkaɓe son duniya da duk wani al'amari sun kaɗaita su, banda ibada ba su da wani aiki, sune ake kiransu da ar-ruhuban, wanda a musulunci babu shi. Kamar yadda Ubangiji Ta'ala ya ce wa rahabaniyata nibta da uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha ridwanillah fama ra'auha haqqa ri'ayatiha. Shine Ubangiji Ta'ala ya ce Yahudawa da ƴan mushan sun maida malamansu da masu bautarsu, sun maida su arbaban alluli min dunillahi wal masiha ibn maryam, min dunillahi sun maida su matsayin alluli ko ma bayan Allah subhanahu wa ta'ala wal masiha ibn maryam. Haka shi ma Isa dan maryam sun maida shi cewa Allah ne. Ubangiji Ta'ala ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, alhali ba a umarce su ba a cikin littattafan da munzannin Allah suka zo musu da shi da su, illa liya'budu ilahan wahida, sai kadaita Allah daya daya a cikin ibada, shine Allah da ya halicci kowa da komai. Wa ma umiru, ba a umarce su ba illa da ya abudu ilahan wahida, sai dan su bauta ma abun bauta daya daya shine Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illa huwa, wanda babu wani abun bauta bisa cancanta da gaskiya face shi, subhanahu, ubangijin da ya tsarkaka game da duk abin da bai dace da shi ba amma yushrikun, dangane da abin da suke hada bautarsa da shi. To dan haka anan shirkar da suka yi shirka ce wadda take tafa'a, kamar yadda Ali ibn Hatim lokacin da ya isa birnin Madina ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana karanta wannan aya, sai yake ce ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wallahi ma na abuduhum, ai mu malamanmu da masu bautar ibadar mu ba ma bauta musu. Manzon Allah sai ya kiraye shi sai ya ce to naji, shin waɗannan malaman naku shin ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta ku yadda da cewa haramun ne? Ya ce ƙwarai. Shin ba sa halitta muku abinda Allah ya haramta kuma ku yadda da cewa halaka ne? Ya ce ƙwarai. Maza Allah ya ce fatilka ibadatuhum, ai wannan ita ce bautar. Kaga wannan yana nuna duk wanda ya halitta maka haram ko ya haramta maka halak, ka yadda da wannan hukunci da ya baka, to wannan shikenan ka maida shi a matsayin Allahnka. Saboda halittawa da haramtawa abu ne wanda ke hannun Allah, ba wanda isa ya halitta abu ko ya haramta shi face Ubangiji subhanahu wataala. Duk wanda ya halitta ma wani halak, ya halitta masa haram, ya halitta masa haram ko ya haramta masa halak, ya yarda da haka, to ya maida shi matsayin cewa Allahnsa. To dan haka a shahida a wannan aya ce ayi wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida, ba a umarce su ba face sai dan kadaita Allah subhanahu wataala shi kadai a cikin ibada. Kaga kenan anan duk wani wanda ake bauta ma ko ma bayan Allah subhanahu wataala dole sai ka watsar da shi, ka raba hanya da shi, sannan ka dukufa akan kadaita Allah a cikin ibada, sannan ma'anar la ilaha illallah ta tabbata. Kenan ba za ka ce ba kai kadai Allah za ka bauta ma kowa ya je ya yi abin da ya ga dama, a'a, duk wanda yake abin da ya ga dama abin da bai dace ba sai ka nuna rashin yardarka da wannan abu, sannan kuma ka yarda da abin da Ubangiji subhanahu wataala ya yarda da shi. Sannan aya ta uku shine fadar Allah subhanahu wataala wa minan nasi man yattakizu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah wallazina amanu ashaddu hubban lillah. Ubangiji Ta'ala yake faɗa wa minan nasi, daga cikin mutane, man yattakizu min dunillahi andadan, akwai wanda ke rukon wasu kishiyoyi ya ringa sarrafa musu ibada min dunillahi ko ma bayan Allah. Lafazin andad jam'i ne na nid, idan aka ce ni shine al-masil wan-nadhir, wanda aka maida shi kishiya ga Allah, domin duk wanda aka sarrafa masa wani abu mai sunan ibada to an maida shi cewa kishiya ne na Ubangiji subhanahu wa ta'ala kenan yana ja'in ja da Allah an maida shi a matsayin kishiya shi ne ya ce wa minan nasi daga cikin mutane man yattakhidhu min dunillahi andadan akwai wanda ke rukun wasu kishiyoyi ya ringa sarrafa musu ibada min dunillahi kuma bayan Allah yuhibbunahum suna son waɗannan alloli nasu ka hubbillah kamar yadda suke son Allah ko kuma yuhibbunahum suna kaunar waɗannan alloli nasu ka hubbillah kamar yadda mu'minai suke son Allah sai ya ce wallazina amanu ashaddu hubban lillah mu'minai su ne mafi tsananin so da kauna ga Allah sai ya ce walau yara alladhina zalamu da a ce waɗanda suka zalunci kawunansu suka daidaita Allah da wani lokacin da walau yara alladhina zalamu idh yarawna al'adaba anna alquwwata lillahi jami'an wa anna allaha shadidul azab lokacin da suka ga azabar Allah ido da ido da sun yi sani sun tabbatar da cewa karfi gaba ɗayan sa na Allah ne kuma lalle Ubangiji ta'ala ne tsananin azaba ne ga duk wanda ya saba masa to wannan aya tana nuna mana duk wanda ya daidaita son wani da son Allah to wannan ya zama mushriki ko wanda ya fifita son wani akan son Allah subhanahu wata'ala wannan ya zama mushriki kenan tauhidi shine ka fifita son Allah subhanahu wata'ala akan duk wani abu da kake so kaga anan menene shirkar su wato daidaita son allolin su gumakan su da Allah da suke bauta suna bauta ma Allah kuma suna bauta ma gumaka sai suka daidaita son da suke ma Allah da son da suke ma gumaka shine yace yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yadda suke son Allah to ban ma wasu su kuma suna fifita son wasu waɗanda suke bauta ma sama da son da suke ma Allah kamar yadda zaka samu wani idan aka ce masa ya rantse da Allah zai iya rantsuwa da Allah akan ƙarya ko akan gaskiya amma idan aka ce ya rantse da wani waliyin shi ba zai rantse da shi ba sai akan gaskiya kaga wannan kenan ya nuna cewa san da yake ma wannan waliyin nashi ya fi san da yake ma Allah subhanahu wata'ala tunda ne yasa zai iya rantsewa da Allah akan ƙarya ko akan gaskiya amma shi ba zai rantse da shi ba sai akan gaskiya don haka a takaice dole sai mutum ya fifita son Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani abin da yake so sannan kalima ta la ilaha illallah shi za ta tabbata amma matukar zai daidaita son wani da son Allah ko ya fifita son wani akan son Allah subhanahu wa ta'ala to wannan ya zama mushriki waliyazu billah kenan anan sai ka kaddara cewa wani al'amari na Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya gabato da wani al'amari wanda yake na daban to anan imani shi zai sa ka gabatar da san Allah subhanahu wa ta'ala akan duk wani abu da kake so dan haka malamai suka ce ita soyayya kala uku ce akwai al-mahabbatu lillahi soyayya saboda Allah soyayya saboda Allah ita wannan ba ta cin karo da tauhidi bal ma tana daga cikin cikar tauhidi ka so duk abin da Allah yake so ka ki duk abin da Allah yake ki kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa awsaqu ural iman alhubbu fillahi sai ya ce alhubbu lillahi wal bughdu fillah mafi kwarin igiya ta imani manzon Allah yake so dan Allah da ki dan Allah kenan ita wannan almahabbatu lillah son wani abu saboda Allah wannan bai cika da tauhidi ba ka so abu matukar so domin ya so Allah kake abu matukar ki domin ya ki Allah sannan akwai almahabbatu qabiiya so wanda yake na dabi'a wanda Allah ya halicce mu a kansa kaga mutum yana son dan uwansa yana son ƴaƴansa yana son mahaifansa yana son matar shi wannan so ne wanda yake na dabi'a mutum yana son dukiya kana son duk wani abu wanda yake naka sai dai anan karka fifita son waɗannan abu akan son Allah subhanahu wa ta'ala wannan so ne wanda yake na dabi'a shi ma wannan bai ci karo da tauhidi ba kamar yadda aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin mata gaba daya wa ka fi so manzon Allah yace Aisha a cikin maza wa ka fi so yace mahaifinta Abu Bakar kaga wannan so ne wanda yake na dabi'a kenan so nau'i na uku wanda ya ci karo da tauhidi shine daidaita san wani da san Allah ko kuma fifita san wani wato akan san Allah kenan ta hanyar da za a gane wannan lokacin da soyayya ta Ubangiji subhanahu wata'ala ta gujuro da soyayya ta wani kenan anan sai ka gabatar da san Allah subhanahu wata'ala akan abin da kake so kamar misali wannan kana san shi kana kaunar shi ya umarce ka da wani abu wanda yake na saba ma Allah duk san da kake mishi duk kaunar da kake mishi baya halatta kai masa da'a akan wannan sai ka gabatar da san Allah subhanahu wa ta'ala a kan san da kake masa shi ne anan yace wa minan nasi daga cikin mutane man yattakizu min dunillahi andadan akwai wanda ke rubon wato wasu kishiyoyi kenan wasu alloli ya ringa bauta musu min dunillahi kuma bayan Allah micece ibadar sai ce yuhibbunahum ka hubbillah suna son su kamar yanda suke son Allah kenan sun daidaita son Allah subhanahu wata'ala da son da suke ma gumakansu sai yace wallazina amanu ashaddu hubban lillah wadanda suka yi imani da Allah sune mafi ya tsananin so da kauna ga Allah sama da san da mushrikai suke ma gumakansu kenan san da mu'minai suke ma Allah yafi san da mushrikai suke ma gumakansu sai yace walau yaral ladina zalam wadanda suka zalunci kawunansu suka hada bautar Allah da wani iriya raunar azaba da sun ga lokacin da suke ganin azabar Allah ido da ido wato annal quwwata lillahi jami'an da sun tabbatar da cewa karfi gaba dayansa na Allah ne wa anna Allaha shadidul azab lalle ubangiji ta'ala mai tsananin azaba ne game da duk wanda ya kangare masa kenan da sun ga azabar Allah lokacin da suka ga azabar Allah waɗanda suka zalunci kawunansu da sun tabbata cewa karfi gaba ɗayansa na Allah ne kuma da sun tabbatar da cewa Allah mai tsananin azaba ne ga duk wanda ya saba masa kenan da basu bauta ma wani ba Allah subhanahu wata'ala shi ne malam sai yake cewa wafis sahihi wato ya zo a cikin ingantaccen hadisi ko a cikin ingantaccen littafi malam ba shi da wani istilahi na musamman wanda ya gabatar da shi a farkon littafin na cewa in na ce wafis sahihi kaza nake nemi kenan anan da ya ce wafis sahihi yana iya kasancewa yana nihi a cikin sahihul bukhari ko kuma a cikin sahihu muslim ko kuma yana nihi wafis sahihi ai wafil hadisi sahih a cikin hadisi ingantacce ko kuma a cikin wani littafi wanda yake kenan ingantacce daga cikin littattafai na hadisi dan haka dai anan kenan in malam yace wafis sahihi sai a koma a bincika aga a ina hadisin yake wannan hadisi dai yana cikin sahihu muslim shine yace wafis sahihi anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama annahu qala manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'budu min dunillahi ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah manzon Allah yace haruma maluhu wa damuhu jininsa ya haramta a zubar da shi wato haruma maluhu dukiyarsa ta haramta a wawushe ta a matsayin ganima wadanhu kuma jininsa ya haramta a zubar da shi wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal manzo Allah yace bincikar koyayyen al'amarinsa na ga Ubangiji subhanahu wata'ala a gobe kiyama Allah zai binciki koyayyen al'amarinsa ya fito da shi fili duk mutumin da yace la ilaha illallah ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa koma bayan Allah subhanahu wata'ala to wannan ya zama musulmi jininsa da dukiyarsa wannan ya tare su bai halatta a zubar da jininsa bai halatta a wawushe dukiyar shi a matsayin ganima maza Allah sai ya ce wa hisabuhu ala Allahi azza wa jal bincikar koyayyen al'amarinsa na ga Allah subhanahu wata'ala kaga wannan hadisi me yake tabbatar mana idan aka ce tauhidi kadai ta Allah a cikin ibada kuma sai ka kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah tunda cai man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah sai yace kuma wa kafara bima yu'budu min dunillahi ya kafirce ma duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah kamar yadda can ubangiji ta'ala yake fada mana yake cewa wa man yakfur bi taguti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwati al-wuthqa lam yusama laha ubangiji ta'ala yace duk wanda ya kafirce ma taguti sai yace wa yu'min billahi idan aka ce at-taguti shine abinda ake bauta masa kuma bayan Allah kenan wannan dide yake wa kafara bima yu'budu min dunillah sai yace wa yu'min billahi yayi imani da Allah kenan dide yake da la ilaha illallah haka can ubangiji ta'ala na fada wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wa anabu ila Allah cai wallazina jitanabu taguta an ya'buduha wadanda suka nisanci gumaka game da bauta musu sai cewa anabu ila Allah suka koma zuwa ga Allah to dan haka kenan anan kenan mutun ya gane cewa idan ya kadaita Allah a cikin ibada wannan bai wadatu ba sai ka kafirce ma duk wani wanda ake bauta masa kuma bayan Allah subhanahu wa ta'ala sai ka nuna baka yadda da shirka da mushrikai sai ka raba hanya da su kamar yadda Ibrahim alaihi salam ya faɗa innani bara'u mimma ta'budun illa allazi fatarani to shine anan yace man qala la ilaha illa Allah duk wanda yace la ilaha illa Allah wa kafara bima yu'budu min dunillah ya kafirce ma duk wani abin da ake bauta masa kuma bayan Allah haruma maluhu wa damuhu manzon Allah yace dukiyarsa da jininsa sun haramta sai yace wa hisabuhu ala Allah azza wa jalla wato bincikar koyayyen al'amarinsa wato na ga Allah subhanahu wa ta'ala nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi Allah ya gafarta mana اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك